نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu. Allah ya tsare mu daga sharorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi, kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai ba shi da abokin tarayya, kuma lallai Annabi Muhammad bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Allah ya aiko shi da gaskiya domin tabbatar da addinin gaskiya a bisa addinin ƙarya, ko da kafirai sun ci. Wani lokaci ne a yanzu da nake magana, kusan ƙarfe 9 saura 'yan mintuna kaɗan, daidai da daren Litinin, daren 19 ga watan Shawwal, hijirana da 1422, wanda daidai da 31 ga watan Disamba, shekarar Bature tana 2001, 30 ga watan ainihin Disamba. Inda muke wannan magana shi ne ainihin masallacin Juma'a na Badikko, ko masallacin Santa na Badikko. Wannan mawdu'i da aka ɗauka za a yi wa 'yan uwa nasiha a kai yana da matuƙar muhimmanci, musamman a irin wannan lokacin da mutane suke ta magana dangane da a nemi ilimi, kowa yana so ya nemi ilimi. To amma abin da yake ba mu mamaki shi ne, ya fi shekara 20 aka fara tayar da irin wannan tunanin akan a matsawa jama'a game da a nemi ilimi. Sai dai kuma abin da ke ba mu mamaki shi ne, matsala game da ladubban ilimi ba a ba ta muhimmanci ba, shi yasa sai aka yi ta neman ilimin ba albarka. Duk abin da kake in babu ladabi a cikin shi ba zai yi haske ba. Da wannan ne zan fara jan hankalinmu don Allah, wanda duk ya san ya zo wa'azin nan, in yana tsaye ya samu guri ya zauna. Saboda ina ganin tunda ake gayyata ta wa'azi a Kaduna, ba a taɓa gayyata ta wa'azin da ya kai wannan muhimmanci ba. Ina gaya muku tsakani da Allah, domin ilimi shi ne kaɗai hanyar da za ka bi ka san Allah, ka bauta mishi, ka je ga aljanna. To matuƙar ka neme shi babu ladabi, babu shakka hasken da ake so a samu wanda zai kai ka ga bautar Allah, ba za ka same shi. Don haka nake fatar waɗanda ke tsaye-tsaye a wurin windo da waɗanda ke tsaye-tsaye a wurin ƙofa su samu wuri su zauna. A ganina ba shi ne jin wa'azi ba, hatta jin wa'azin ba shi ne maƙasudi ba, sauraron wa'azin kaɗai shi ne maƙasudi. To sauraron shi ma ba shi ne maƙasudi al'a'ala mafi ɗaukaka ba, maƙasudi mafi girma shi ne abinda ka saurara ka yi aiki da shi. Don haka muna fatar don Allah kowa ya samu ya zauna, babu wata buƙata a kan in dai mun ɗauki wannan nasiha sai an tara ƙofa, don ba gate ɗin ƙwallo ba ne, ba stadium ba ce. Abinda kawai muka ce mutane, don Allah kowa ya samu guri ya zauna. Wannan bai kasa malam da ke da sa ce ko generator ba wuta ne? Okay. To wannan shine abin da muke gaya jama'a. Don haka waɗanda ke windo da waɗanda ke ƙofa, kowa ya samu guri ya zauna. Kuma a inda kake ɗin, ko a ina ne, ka zauna ka yi shiru ka saurara. Wannan wa'azi ba wai wa'azi ne na a zo a jawo ayoyi, a jawo hadisai, a yi kabbara a tashi ba. Rayuwa ake so a koya mana yadda za mu girmama ilimi. Ilimin nan na boko ne ko na Muhammadiyya ne? Ilimin sana'a za a koya maka kafintanci, aikin walda, ɗinkin keke, budurwa keke za a koya miki saƙa? Malam, don Allah ku yi haƙuri, don Allah na kan windon nan, don Allah malam, don Allah ku yi haƙuri ku sauka, don Allah malam, ka yi haƙuri ka sauka, don Allah ka yi haƙuri ka sauka, don Allah ka yi haƙuri ka sauka. shi ne matsalar da muka zo gyara a kai yanzu shi bai salla da bin ilimin ba ne da babu bukatar sai an ce dan Allah Allah ya kiyaye to wannan bala'in da muka samu kanmu a rashin ladabi to sai zan ba a fannin ilimi ba kawai a kowane fannin rashin ladabi ya shiga ya lalata mu sakamakon rashin ladabi sai ya zama Hausawa ku gafarce ni akan maganan nan da zan faɗi sai da Bahaushe ya samu ɗaukaka mafi girma ta addini a Najeriya amma saboda rashin ladabin Bahaushe sai da yau Bahaushe ya zama alade ya fi Bahaushe daraja a yau a idan duk sauran ƙabilu a ƙasar nan domin yau zaka kama aladen wani ka kashe ka shiga uku amma yau in kana so ka tashi ka kashe Hausawa yadda kake so ba abin da zai faru an yi wannan mun gani an jaraba mana anan arewa an jaraba a Najeriya ta kudu an jaraba a ko'ina kuma shikenan matsalar ta wuce menene ya kai mu ga haka shine wannan rashin ladabi din koyar da ladabi ya kai matuƙa hatta cin abinci sai da annabi ya koya wa sahabbai yadda ake yi a yayin da ainihin Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Umar ɗan gidan Abu Salama wato wani yaro ne agolan annabi sallallahu alaihi wasallam uban shi Abu Salama ya rasu annabi ya je auri uwar shi ya auri uwar shi Ummu Salama dama ta yi kukan cewa tana da agololi guda biyu akwai Umar akwai Zainab annabi zaka iya rike su annabi ya ce ai Allah zai rike su annabi ya ga wannan yaro ya zauna zai ci abinci sai ya ce mishi kai in zaka ci abinci kai bismillah ka ci gabanka sannan kuma ka ainihin wato lura da ladabi wato haƙƙin waɗanda kake cin abinci tare da su kar ka ci ainihin fiye da yadda wani yake ci misali ɗan wake ne aka sa ana tsikarin ɗai-ɗai kai ma ka tsikari ɗaya in ɗayan nan kana gaya maka kaɗan to ka nemi izinin abokan ciyayyarka jama'a ni ɗaya min kaɗan zan rinƙa tsikarin biyu in sun ce sun yadda to in sun ce a sai ka tsikari ɗaya ɗin nan dan a koya maka adalci tun daga nan dan in ka iya zalunci tun daga wajen loma to babu shakka za ka iya zalunci a ko'ina Jabir ya shigo ɗaki ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi sallama ba bai nemi izini ba wadda ka'ida a musulunci kafin ka shiga gidan da ba naka ba ko ɗakin da ba naka ba sai ka yi abu biyu sai ka yi sallama assalamu alaikum in aka amsa ba za ka shiga ba sai ka ce in shigo in ka ce in shigo in aka ce eh sai ka shigo in aka ce koma ka koma in aka ce saurara ka saurara amma a yau kana zaune a ɗaki sai ga mutum ya faɗo wai ai yayi sallama sallama sanar da cewa ka zo ne neman izini kuma neman a baka ainihin wato yardar ka shigo ne to daga kawai ka sanar da ka zo baya baka dalili akan kawai sai a ganka a cikin ɗaki kuma duk wannan rashin ladabi ne muka samu kanmu akan wannan matsalar ta neman ilimi zan buga mana misalin da sahabi Abdullahi dan Abbas yace duk ilimin nan da kuka ga ina da shi ga ni dan yaro dan karami yace kar ku yi mamaki yace babu wani malami cikin sahabbai cikin muhajirai yake ko ansar sai da naje na koyi karatu a wurin shi yace amma duk wanda naje gidan shi aka ce yana cikin gida yace sai in zama na kofar gida ko sallama ba zan yi ba yace daraja ta da martaba ta a gurin su kuwa ta kai in ne sallama su fito saboda kusanci na da annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma sai in zauna a kofar gidan malami in ta bacci sai san da ya fito sannan ya biya min karatu amma a yanzu in ka je kai sallama malam wane ya fito in yace aje a ce ba za ka samu dama ba zai samu dama fitowa ba sai ka je duniya kana hada ai ka je ya wulakanta ka duk wannan rashin ladabi ne ladabi in ya shiga cikin harkar mai kuɗi za ku ga kuɗin shi sun fi albarka ladabi in ya shiga cikin harkar mai mulki za ku ga mulkin shi ya fi albarka to balle ladabi ya shiga cikin harkar ilimin mai ilimi mai kuɗi in yana da ladabi za ka gan shi da tawali'u zai ɗauka ya baka
amma ba shi da tunanin cewa shi wata tsiya ne a kanka. Na sha buga mana misalai a wurare da dama in ina wa'azi cewa za ka ga a ƙasashen Makka ko Madina, a inda bawan Allah zai ɗibi kuɗin shi zai siyo buhun sukari, ya siyo buhun shinkafa, ya dubi maƙudan kuɗi ya zuba a leda, sai ya je ya samu wata mata da mijinta ya rasu tana fama da ƴaƴa marayu kamar 11 dare ko 12 na dare, sai ya kwankwasa kofa, sai ya ji tafiya ta gadan-gadan ta kusa dab da kofar, dama ya riga ya sauke buhun sukarin nan da shinkafa da kuɗin nan, yana jin ta taho sai ya jamo ta shi sai gaba. Da zarar ta bude sai ta ga buhun sukari buhun suga ga kuɗi, sai ta ja, bata san waye kawo mata ba. Shi yayi ne saboda Allah kawai. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Saboda Allah yake kawai je neman a gode mai, je neman sakamako, Allah kawai yake so ya biya shi. Mai kuɗi zai ɗibo kuɗi, kaga ya zo ya samu ɗalibi a Makka ko a Madina, sai ya ce kaga waɗannan kuɗi, wani mai kuɗi ne ya ce in baka, in kaga wanda ya dace to don Allah ka bashi a matsayin sadaka ko zakka, a halin kai yake nufi ya kyautatawa, kuma shi ne mai kuɗin amma ba zai bayyana kanshi ba. Amma a yanzu mu nan saboda rashin ladabi a ƙasashe irin namu, mutum zai ɗau abu ya ba ɗan shi ya ce gashi ya kai wa malamin shi na Islamiya, wanda wannan ya zama wulaƙanci da tozarci ga malamin. In riga ce malamin nan ya sawo, abinda yaron nan zai rinka nuna wa yara, don shi yaro bai san mutunci ba galibi, nuna musu zai ji ce ranan babana ya bani na kawo malam. Dan Allah malam yana da yadda zai saba riga a cikin jama'a, yana alfahari cikin dalibai. Babu. In abu ne aka ɗauka aka bayar aka kai wa wannan, ka sa ido ka ga da ka kai mishi ya yaba me yake, kaga duk babu Allah a cikin wannan saboda babu ladabi. Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ya fito shi da tawaggar aljanu da mutane da tsuntsaye, sai ya ji wata tururuwa tana tafe tare da jama'a tana cewa udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, tace wa sauran danginta kai ku shiga cikin ainihin wato gidajenku, saboda Sulaiman da tawaggar shi kasu taka ku a halin ba su sani ba. Aka ce ka duba tururuwa da hazaka, wato ta tabbatar da in Sulaiman ya taka ta ba da gangan bane cikin rashin sani ne, don haka to mu kauce mu ba su guri. Annabi Sulaiman ya tintsire da dariya yace kun ga wannan saurare da har Allah ya sa nake iya fahimtar maganar dabbobi, to wallahi baiwa ce Allah ya mini ya gwada ni, zan gode mishi ko zan kafirce mishi. Wanda bi ya kafirce wa Allah ya shiga uku, wanda kuma ya gode wa Allah lallai Ubangiji ya cancanta da a gode mishi. Kaga yanzu ladabi ne ya shigo wannan, inda da rashin ladabi fa abinda zai ce mu dama na wasa ne, ai mu ba na wasa bane, ai mun gaya muku gashi nan karama ta fara bayyana ko mu'jiza, amma kaga saboda ladabi sai ya ƙara koma ga Allah. To balle bangaren ilimi, wannan matsalar ya wajaba a kanmu mu tsaya mu nutsu da kyau, mu fahimci waɗannan abubuwan da zan ɗan gutsura mana kaɗan daga abubuwan da malaman musulunci suka yi mana ainihin wato rubutu a kai, mu isar da waɗannan saƙonnin zuwa ga ɗalibanmu da muke karantarwa a masallatai tsakanin magariba da isha, da ɗalibai da ake karatuttuka da su a makarantun Islamiyya, matan aure da samari da 'yan mata da ƙananan yara, hatta matarka da kake karantarwa, wallahi al'azim ko karatun boko kake yi, ana koya maka psychology ko ana koya maka law ko ana koya maka engineering ko menene, sai ka babbaka ladabin nan zaka ga ilimin yayi haske. Kowa ya san ko ilimin bokon ka ɗauka da na da da na yanzu, na daɗin ya fi albarkar shi ta fi bayyana. Da za ka ga malaminka kana girmama shi, me yasa? Shi malamin ne ya fara kiyaye mutuncin kanshi, don haka sai ka ɗauke shi a matsayin uba ko fiye da uba, kana girmama shi, shi kuma yana kiyaye mutuncin shi. Amma yanzu fa ka je ka ga yadda makarantun bokon suka zama zubar gado, malami ne zai ga yaro da taba a hannu sai daka mai tsawa sai kwaci, shi kuma sai ƙara sata ya ce shege an ce maka yara na shan taba, haji su ne manya suke sha, su ne ba shegu ba. Ko kuma malami ne zai kada yaro jarabawa, amma da zaran yaron nan ya je ya dan kawo mishi wani abu sai ya fasa din shi. Ko malami ne ɗaliban shi ce amma yana neman ta, me yake so da ita? Zina kawai yake so ya yi da ita. to irin waɗannan abubuwan duk sai suka watsar da darajar ilimi. To abin takeicin wannan rashin ladabin sai ya shigo cikin karatuttukan addinin musulunci, sai ya zama ba a ganin malamai da daraja, ko malaman ne suka watsar da darajar su, amma ba duka ba. A ɗaliban ne ba su san tsari da mutuncin ilimi ba, su ma ba duka ba. To shi ne nake so zan jawo hankalinmu a nan. Amma da farko ina cewa malamai suka ce saboda bayyanar ilimi, ilimi ba shi daga cikin abubuwan da in har za a yi wa'azi a kan shi ko za a faɗakar sai an kawo ta'arifin shi, ba sai an ce maka me ilimi ba. Domin ilimi fitowar shi sarari ta kai har wanda bai da shi ya san shi, jahili baƙin jahili ya san ilimi, ya san malami. Domin me da ya auna kanshi da wanda ba irin shi ba zai iya gane bambanci. To daga nan ashe babu bukatar sai an ce mishi ilimi shine kaza shine kaza shine kaza. To in ko har haka ta bayyana, to ashe falalar ilimi ma a bayyana take. Sai dai nasoshi na Alkur'ani da Sunna suna nuna mana falalar ilimi tana tafe da falalar wanda yake da ainihin imani. Na daga ciki Allah yake yarfa'illahu allazina amanu minkum allazina utul ilma darajat, daga cikin ku Allah yana daga darajar mu'minai. Da zaran mutum ya yi imani da Allah sai Allah ya daga darajar shi, sannan kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi su ma Allah yana daga darajar su. Darajar ilimi ta isa a inda zaka ga wanda bai da shi yana runtun shi. Yanzu da zaka samu baƙin jahili wanda bai san komai ba, da zaka kira shi da sunan shi sai ku yi bala'i, sai ka hada da malam wani amma fa ba malam din bane, yana zaune yana huta, da zaka zo wuce ka ce sanni idi, sai ce a'a wani irin iskanci ne, kuma idi ni ne idin, kuma idin ne amma wai sai ka ce malam idi, sai a zauna lafiya, amma fa ba malamin bane ka, amma yana runtun kalmar. Kaga wannan kadai ya bayyana maka darajar ilimi, tun daga shi wanda bai da shi yana runtun shi. Ina fatan mun gane wannan. Sannan muka dawo muka dubi sahihin hadisi da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa darajar ilimi ta kai matuƙa yayin da mutum ya fita zai nemi ilimi, mala'iku fareti suke mishi su kwantar da fuka-fukan su gare shi, hatta kifi da ke cikin kogi yake iyo tasbihi yake yana roƙon Allah ya gafarta wanda ya fita neman ilimi. Sannan wanda duk ya buɗe hanyar neman ilimi sai Allah ya buɗe mishi hanyar aljanna. Makaranta ka gina, shawara ka kawo, ibon wasu ɗalibai kai ka tura su su nemi ilimi, ɗaukar nauyin su kai, a library ne ka buɗe, zama kai ka ɗibi wasu kuɗi ka bai wa malamai su buga wasu littattafai. Hanyar ilimi dai wanda duk ya buɗe ta sai Allah maɗaukakin sarki ya share mishi hanyar aljanna kai tsaye shige ta. Alan da ka haƙura in ka ɗauka sai ka ɗauka mishi, in ka ɗauka sai ka ɗauka mishi tun da yake. Saboda haka jama'ar musulmi, falalar ilimi ba abu ne da za a tsaya ana dogon bayani ba, amma ni yanzu zan tafi ne kai tsaye zuwa ga ladubban ilimi. Ladubban nan na ilimi zan yi magana ta waɗannan fannoni kamar guda uku zuwa huɗu. Ladabin ilimi tare da shi kanshi ɗalibi, kai kanka da kake neman ilimi, waɗannan ladubba ya kamata ka lazimta wa kanka. Sannan malamin da kake neman ilimi a wurin shi, waɗannan ladubba ya kamata ka zan kana da su tare da shi, wace irin girmamawa da karramawa ta kamata ka rinka wa malaminka. Sannan abokan zamanka, coursemate ko classmate ko suwa ne ne waɗanda kuke karatu tare, waɗannan irin ɗabi'u da ladubba ya kamata ka ɗabbaka domin ku tafi tare da su. Malamai dai suka ce shi dai ilimi babu shakka ga dukkan musulmi ya san cewa ilimi da neman shi ibada ce, ilimi da neman shi ibada ce. Me yasa? Saboda gashi a cikin nassin Alkur'ani Allah yana cewa wa qur rabbi zidni ilma, kace Allah ka ƙara min ilimi. Ashe Allah ne yayi umarni da neman ilimi da addu'a akan ka nemi Allah da yake da ilimin ya ƙara maka shi. To babu shakka akan cewa ilimi ibada ce. To daga nan ne sai malamai suka ce to ita kuwa ibada in muka dawo muka dubi jimillarta za mu ga tana da ainihin wato wasu sharuɗa waɗanda sai sun tabbata sa'annan za a karba. Sharaɗin farko ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, ka tsarkake niyyarka tsakaninka da Allah za ka nemi wannan ilimin. Me yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa, ba a umarci jama'a da komai ba sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini gare shi, su karkace daga duk wata hanya ta ƙarya su dawo wa hanyar gaskiya. Sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyim, wannan shine tsayayyen addini. Ashe wannan ishara ce akan duk wanda ya tayi ma neman ilimi to ya tsarkake zuciyar shi ya zama zai yi saboda Allah ne. Kar ya zanka ce zaka nemi ilimi saboda kaga wani lokaci ne wanda ake jayayya ta ilimi, a ƙurawa ne, ko kuma a jiya ina wa'azi a can ainihin Zaria nake yi wa wasu matasa, ba wasu bane su ne 'yan Shi'a, nake musu nasiha da cewa wasunku ba Shi'anci suke nufin yi ba, amma wasu sun shiga cikin tawagar ne saboda ɗayan dalilai guda biyu. Wani uban shi limami ne ko uban shi shehi ne na ɗariƙa, to izala ta zo ta kace-kace da uban shi, ta kwanta rawanin uban shi an dawo da shi baya, to shi kuma yana ga to wata hanya zai ji yanzu ya faɗi abin da aka yi wa gidansu. To ga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda bari ya shiga don yana ganin ta wannan hanya zai iya ɓata 'yan izala rai. Kaga a Shi'ancin nan ko da addini ne to kai ba addini ka shiga yi ba. Wani kuma ba ƙauye ne, dagacin ƙauyensu ya ƙwace mai gona, ya rasa yadda zai yi, sai ga wasu waɗanda daga ta yake tsoronsu, to bari ya shiga cikinsu. Kaga wannan ya nuna ko da addini ne shi ba addini ya je yi ba. To karka ga cewa wani zamani ne yanzu da ake ta muƙabala ta ilimi, wane ya ƙura wane, wane ya kada wane, sai ka ce kai ma bari ka nema. To wallahi kaga wannan ilimin ba inda zai kai ka sai wuta. Saboda nassin hadisi sahihi da zai zo cikin sunan Ibn Majah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya nemi ilimi don ya jayayya da malamai ya burge jahilai, Allah zai saka mishi takunkumin gidan wuta ranar alkiyama a tasake shi a yi wuta da shi. To wani yanzu don haka yake neman ilimi ya burge jahilai a yi kabbara a ce ya iya kaza, ya ƙware kaza, ya iya kaza, ya ƙware kaza. Ko kuma malaman da aka san su malamai ne a ce ai har malam wane shi ya iya fuskanta sun yi muƙabala, ai har malam wane ya ƙure, ai ya taɓa yi wa malam wane raddi. To duk wanda ya nemi ilimi don wannan to ɗan wuta ne. Sannan karka nema don hujjatud duniya, abubuwan duniya. Al-Imamu Hujjatul Islam Al-Ghazali ya ce a lokacin da muka taso muna samari sai muka ga malamai na damawa, malamai ne ke hawa manya-manyan dabbobi na alfahari, manyan gidaje sai malamai, tsala-tsalan amare sai malamai. Ya ce da muka ga anya ba wata hanya da mu ma za mu shiga cikin irin wannan fataka ta duniya sai mu nemi ilimi, ya ce sai muka sa kai muka shiga makaranta muka dukufa. Ya ce da ni Muhammad da ƙanina Ahmad muka zage ba abin da muke sai neman ilimi, mu ma so muke kawai mu samu duniya a gabanmu. Ya ce to sai Allah ya mana gamdakatar. Sai da muka gama neman ilimin kakaf sai Allah ya dawo da zukatanmu, sai muka dawo kuma Allah kawai muke nishi. Shi ne ya ce talabnal ilma la liwajihillah fa aballahu illa an yakuna liwajihi, mun nemi ilimi ba don Allah ba, amma daga ƙarshe sai Allah ya ƙi wannan manufar tamu sai ya canza mana ya dawo mana da manufarmu ta zama don Allah ce. Duk sanda za ka shiga makaranta, ka shiga makarantar nan tsakaninka da Allah kana son ka je ka koyi ilimi, tsakaninka da Allah kana son ka je ka koyi addini. Ba ruwanka da tunanin ka zama malami ko ba ka zama malami ba, ka zama mai wa'azi ko ba ka zama mai wa'azi ba, abinda ka zo nema hanyar aljanna ka zo nema kawai. Sahabbai da yawa ba malamai ba amma sun samu rahama Allah, abin nema ke. Wani sahabi zuwa ya ce ya manzon Allah, yanzu nan idan na musulunta na bika zan samu aljanna? Zalla ya ce ƙwarai da gaske. Shi ke nan dama ya taho kiwon dabbobi ne na wasu iyayen gidan shi, sai kada dabbobin yace Allah ya maida su zuwa ga masu su ko ya dibi dabbobin ya koma da su gidajen da ya dibo su bai ba daga nan yace Allah ga sunan amana ne ka koma da su zuwa ga masu su sai tin kuda su yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka tafi yakin Khaybar a shekara ta 7 na musulunci an je yaki an dawo sahun farko na yaki sai aka kasa ganima aka kasafta ganima aka ba abokan zaman shi bayanan aka ce su aje mishi yana dawowa aka ce ga sako annabi ya ce a baka yace wannan na menene aka ce ai ganima ce yace me hada da wannan sai kwaso yace manzo Allah ne kenan wannan yace ganima ce aka kasafta aka baka yace ni ban bi ka dan wannan ba ni na bi ka ne dan a harbe ni da kibiya a nan a makoshi na mutum samu aljanna Allah Allah yace in gaskiya kake Allah zai gaskata ka aka sake yunkuri aka sake shiga yaki ba a jima ba sai gashi an zo da annabi shi da kibiya kafaffiya a wuyan shi sai annabi yace kun ga yayi wa Allah gaskiya Allah ya gaskata shi sai annabi ya kauda kai sai sahabbai suka ce lafiya ba manzo Allah kuma ka kauda kai sai yace ai matar shi ce ta aljanna ta zo tana runguma shi tana shafe mishi kura shi ne na kauda kai kan kallon mai mata to jama'a me ya kawo wannan ikhlasi da gaske yake to wajibi ne duk wanda zai nemi ilimi ya nema don Allah sai kaga Allah ya sa wa abun albarka dan yanzu dubi littafin qawaidi karatun da ke cikin littafin qawaidi ba wani mai zurfi bane amma da Allah ya zuba albarka fa da wahala kaga wanda bai koyi ibada kasancewa ya fara ta hanyar qawaidi musamman a kasashen nan namu menene ilimi ne mai yawa a farallan alwala ne sunnonin alwala mustahabbai farallan sallah su kenan karatutukan na dan primary 1 ne amma da yake akwai ikhlasi akwai tsarkin zuciya sai Allah ya sa wa abin albarka ko a yanzu da za a saka karatun qawaidi ana karantawa ana sawa a gidajen radio da gidajen talbijin wallahi mutanen da za su samu rahama ta wannan hanya tana da yawa to Imam Malik sanda yazo zai rubuta littafin shi na Muwatta ya ainihin tinkaran mahadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara su da zantuttuka da fatoyin sahabbai da tabi'ai ya tara su da ya gama shi Imam Malik dan Allah ya abin shi bai dan ya fada da wani ba bai dan ya nuna kanshi ba sai aka samu wasu mahassadan malamai su ma sai suka rubuta littafai kwatankwacin na Imam Malik duk inda Malik ya ce na'am su kuma sai su ce la su ma su kawo dalilai duk inda Imam Malik ya ce sunna su kuma sai su ce wannan abun bid'a ne su ma su kawo nasu dalilan dan dai su kawo rudani a ce ai malamai sun yi sabani to dama ka'ida wurin yan bid'a ita ce matukar ba a san ka ba in ka tashi kana neman wanda aka sani da fada yanzu sai a san ka yanzu ko a yan kwalla ne in aka ce kungiyar kwalla kaza ta shahara sai aka samu wasu yan kwalla kwanan nan shekara su 15 sun taso sai suka ce za su tinkari Yusufa Idris za su tinkari sai kaji ana bincika wacce kungiya ce wannan to yanzu sai kaga ita ma an santa me yasa dan ta tinkaru wanda aka sani nan da nan kawai sai suka yi ta rubuta littafi Muwatta Muwatta sai aka zo aka ce Imam Malik sun fa rubuta littafi suna fada da kai Imam Malik ya ce ku rabu da su dashan Allah shike tashi kalmar da ya fada kenan a yau ina waɗannan muwattotsin nasu babu su a duniya dukkan mu da ke bada labari mu ma mun karanta a tarihi ne ba mu taba ganin wannan muwattar ba sai ta Imam Malik me yasa saboda ita ce yayi dan Allah to abinda nake maka nasiha ka natsu inda ka je ka shiga makaranta ne dan kaga matasa suna gasa karatun Qur'ani ana samu tikitin jirgi a tafi Saudiya a samu tikiti a tafi kaza a samu dubu kaza a samu Vespa a samu kaza to gyara niyyar ka yanzu baka makara ba ya koma kawai wannan karatun da kaje a koya maka kaje neman hanya aljanna ne in Allah ya sa ka iya ka kai a shigar da kai cikin gasa oho kai dai ba manufar ka kenan ba in Allah ya tsai da kai inda ya tsai da kai oho dama kai dai hanya aljanna kake nema jama'a mun gane wannan da kyau mai gadi in yazo gadi gadi yake barayi sun zo a wannan wata ko ba su zo ba karshen wata dai dole a bashi albashin shi haka ne ko abinda kai aka ce kai shine ka nemi ilimin to matakar ka nema ka tsarkake zuciyarka shikenan kai abinda Allah yake nema gare ka wannan kuma ka sami ilimin baka samu ba wannan wani abu ne a hannun Allah to abu na farko kenan ikhlasi abu na biyu yi da gaske duk abin da zaka yi to kai da gaske sayyidina ali yace idza kunta fi amrin fa kun fihi duk abin da kake yi to kai da gaske neman ilimin nan da kake yi ka zage kai da gaske inda duk ka ji labarin akwai wani kwararre gogaggen malami ka je ka tsuguna gaban shi ya karantar da kai karatu malamin nan ka girme shi ya girme ka ka fi shi daraja domin akwai wanda zai waye gari yana neman ilimi amma Allah ya sa babban mutum ne shi mai daraja sananne ga al'umma ko kuma yana ganin kabilar shi daukakakkiyar kabila ce akan kabilar wannan da ainihin ya samu ilimi to jummanta da wannan je ka gaban shi ka durkusa ya karantar da kai to zagewa da gaske dinnan to tana faruwa ta wajen haka ta wajen karka jira sai malami ya ce zo in karantar da kai kai ka tashi ka nemi malamin karka jira sai malami sai an sa karatu a angorku yanzu kun ga yana daga matsalar da muke fuskanta a nan kowa a Kaduna sai ya ce mu zo angorsu mu sa musu karatu ina zai yi mu muna da shiri ma gaba ɗaya ko ina ma mu daina karantawa an ba masallaci ɗaya ba a ƙasar nan muna nan muna shirin mu gina Islamic Center a Zaria in muka gina Islamic Center nan duk wanda ke son karatu ko wa'azi ya zo nan in ba zai zo ba kawai ba zai ji muryar mu a ko ina ba a duniya in dai da gaske kake kai ka biyo a yanzu ADU zuwa te ta buɗe rassa annan ADU nan haka take ba ta da ko satellite campuses duk inda za ka yi karatu a ADU sai dai ka je ADU in ba za ka je ba ba ta da wani reshe a wuri kaza ko a wuri kaza to in dai da gaske kake nemi inda malamin yake amma sai ka ce a sai an biyo ku anguwarku sai an zo anguwarku sai an saka karatu a anguwarku in ba haka ba kai ba za ka tashi ka tafi neman inda mai karatu yake ba ya nuna ba da gaske kake ba matukar da gaske kake kuwa yanzu dinnan daga anguwar ba duk kudin nan ba mamaki wani yana Lagos in ka taba shi mai je nema kudi ba a neman kudi a Kaduna ana nema amma gani Kaduna tai mai kadan da ta ishe shi da ya tsaya amma gani yake abin da yake so ya samu gaskiya sai ya ketare dan haka ya ketare Kaduna state ya ketare Niger state Ondo state Osun Oyo duk ya ketare waɗannan jihohi ba dan komai ba sai dan ainihin ya je ya samu me ya samu kuɗi dan me dan yana yi da gaske jama'a mun gano wannan da kyau to duk abin da kake yi jama'a ka yi shi da gaske إمام البخاري رويته حديثي أتكين كتاب العلمي النبي موسى عليه الصلاة والسلام يميكينا وأزي أتكين بني إسرائيل دو أزي ييداتي سيونيتي أن يا موسى أدوني أن أكون ديتي كإلم يكوا تشيكما النبي موسى دي أون أبن سيقا أيتين دا الله كيمون وهاي باوان دي فيلي سيتي إنا بابو nan da nan sai Allah ya mishi wahayi yace a kai kuskure ba kai ladabi ba akwai dan a lokacin abinda Allah ya so shine Musa yace Allah ya fili to sai Allah ya nuna mai ai kafin a zo ga Allah ma sai yace akwai wani bawa na sunan shi Khadiru ya san abinda baka sani ba to madadin Annabi Musa yace ya Allah ya kuma baka tuzarta ni kace akwai wanda ya fi ni karatu sai ce ya Allah yaya zan yi in kai gare shi sai ce to samu kifi ka saka a cikin kwando inda duk ka nemi kifi ka kama bakin teku kana tafiya inda duk ka nemi kifin nan ka rasa to ka dawo ka lalibi hanyar da kifin nan ya dawo ya shiga cikin kogin nan zaka ga hanya ta ratsa ka bi zaka je ka haɗu da shi annan Musa ya soya kifi gashi nan katon kifi ya saka a cikin kwando suka je suka ainihin zauna suka tafiya tai tafiya yake cewa yaron shi yusha laqad balagana laqad laqina min safarina hadha nasaba yace wallahi gajiya da wahala ta riske mu a halin tafiyar nan. Kun gane mu ilimi annabin Allah ba fa ya je koyo huruful hijaiya bane, ba ABCD ya je koyowa ba. Kamar kace ne mutumin da yake da master ne ya tafi zai yi PhD, zai yi degree na uku digirgir, amma dubi duk da haka yace kai mun hadu da wahala a halin tafiyar nan. Da yaje kamar yadda Allah ya gaya mai ƙarshe ya hadu da Khadiru, yana zuwa sai ya wa Khadiru sallama, assalamu alaikum, sai Khadiru ya juya ya ce ina nake jin sallama kuma yau a garin ne, saboda an ce yana tsakanin mutane ne baƙaƙen arna, ba wanda yake musulmi ne, shi kadai ne a cikin su. Dan haka da ya ji sallama sai abin ya bashi mamaki, sai ya ce ni ne Musa. Kawai sai Khadiru ya ce Musan bani Isra'ila? Tutun daga nan sai annan Musa ya san lallai na zo katuwar university ba, kaji daga faɗin sunana ma an gane ni ɗan kabila kaza ne. Ya ce na zo gurinka ne ka ƙare ni da ilimi, sai ya ce a Musa, Allah ya sanar da kai ilimin da ban sani ba, Allah ya sanar da ni ilimin da baka sani ba, ka je kai aiki da iliminka in je in aiki da nawa. Ya ce a ni dai lallai ina roƙon arziki, ka bar ni in ƙaru da ilimin da Allah ya baka. Sai ya ce ko ka ji ni ba za ka iya haƙuri da ni ba? Ya ce zan iya. Suka kama hanya suna tafiya bakin ruwa, jirgin ruwa ya zo zai wuce, Khadiru ya tsaye da su, suka shiga aka ga ai ma an san Khadiru, don haka ba a karɓi transport ba, ba a karɓi kuɗin jirgin ruwa ba. Suna cikin tafiya sai wani tsuntsu ya zo sai ya sauka a gefen jirgin ruwa, sai ya sa bakin shi a cikin teku sai ya dan tsotsi ruwa haka. Sai Annabi Khadiru ya ce ka gani Musa, da ilimina da iliminka bai rage ilimin Allah da komai ba, sai kamar matsayin da yadda tsuntsun nan ya rage ruwan tekun nan. Yanzu ruwan teku dan tsuntsu ya sha tekun ta san an yi wani abu? Ya ce to matsayin ilimina da naka kenan. Haka suka ci gaba da tafiya. Na kawo mana wannan kissa ne, na takaita mana ita iyanan don in nuna mana Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya tayar ma neman ilimi ko ƙarin ilimi, tsayawa ya tseren da ilimin ya biyo shi, tashi ya yi ya tafi. Hadisi ne guda ɗaya, wani sahabi ya ji labari a sa'ad da Annabi ya faɗa wane yana nan, sai ya ce ina wane ɗin? Sai aka ce yana can an naɗa shi gwamna a ƙasar Masar. Sai ya taso tun daga Madina, tankis tun daga Madina ya tafi ƙasar Masar, yana zuwa ya same shi, suka gaisa, ranka ya daɗe lafiya lafiya, na ji labarin an ce ice a daga zuwa za ka fara bayyana abin da ke tafi da kai a ɗan jefan maka da fulo ka huta mana. Ya ce a na ji labarin an ce Annabi ya faɗi wani hadisi, ba na nan kai kana nan? Haka ne ya ce eh. To Allah mai hadisin ya ce kaza? Sai ya ce to alhamdulillah, zo ka raka. Ya ce baka zauna ka sha ruwa ba, baka ɗan jingina da fulo ba? Ya ce a zo ka raka. Haka ya taso ya rako shi ya dawo ainihin gida Madina. Yanzu akan hadisi goma ko ɗari mutum zai ce ba zai tashi ya je birnin Kebbi ko Nijar ko Sokoto ko Kano ko Zaria a karantar da shi ba, sai ce yana nan yana jiran siran da karatun ya zo mishi garin su. To shi yasa ko ya samu sai abin ya ƙi albarka, tunda shi kanshi abin bai da muhimmanci a gurin shi, domin da za a ce mishi ya tafi kwanar cancan ya ana raba zakka, kowane mutum ɗaya 1,500 ake bashi, kana jin ko karfe 3 dare ne yaya? Wani nafila zai kabarta a wurin saboda imani, ya ce ai nafila ake a wurin, nafila a wurin tana da falala, a kan layin nan zai kabarta nafila, haka ne? To in aka ce ana raba hadisi a wurin, zai dage ya tafi haka ya zauna ya kwana a kan layi? To kaga daga nan za ka san ashe ba da gaske yake neman ilimi ba, amma kuɗi fa da gaske yake neman su. Abu Huraira wata rana bayan Annabi ya rasu ya ga mutane sun ƙauracewa hadisi, mutane ba a damuwa da hadisi, sai ya tafi kasuwa, ya tsaya tsakiyar kasuwa ya ce ya ku ƴan kasuwa, lafiya kuka tsaya wahalar neman kuɗi ga gadan manzon Allah can ana rabawa a masallaci? Sai kowa ya rufa rumfashi. Ah, to an ji banza ta faɗi, an ce ga gado can ana rabawa, gado ai ana ganin dukiyar banza ce ko? Saboda haka nan da nan kowa ya rufa rumfashi, sheƙo da gudu. Kafin su iso Abu Huraira ya gyara kujera ya fara hadisi, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, qala rasulullahi, sai kuma يا أبا هريرة أين الميراث؟ هنا قادم دكتي يا أبو هريرة يتي هذا هو ميراث النبي يتي أولا نجيني قادم النبي صلى الله عليه وسلم النبي ببد دينار ببد درهم يبا حديثا يبي سوني مكا قبكم أبنى بكو تقادوا بميتي ربامو kuma haka dan zan wallahi Abu Huraira din fata da ma ban sa kwado bane ta so to bari ta shi din sai suka watse suka bar shi din sai suka watse ka gani din sai suka watse abin da yake damun mutane ke wannan matsalar da take damun mutane a yau shi yasa sai abin ya zama babu albarka ina zaune kofar shagon mu da muke sana'ar dinki sai wani yazo ya same ni yace ya zo ne ya ji an ce ina da littafin gharibul hadith na al-imam Abu Ishaq al-Harbi yana so don Allah ya ga hadisin da aka ce annabi na dunkula hannu din nan yana so ya gani a cikin littafin da littafin ya ruwaito da isnadi ba wai wani littafi ba da ba sai nace gaskiya ina da shi sai dai na baro shi a can daki na Abuja amma in na je Abuja in na tashi ta huwa zan taho maka da shi ka gani in ma kana so sai ka je kai photo stat sai ce ai daga nesa yake sai nace daga ina sai ce daga tudun jukun sai naga daga tudun jukun zuwa muciya ai ko da gudu zaka tafi in ta kama amma yace daga nesa yake nace to shikenan yanzu ka je in ka dawo kaga kafin ka dawo wata rana ni ma na zo da shi sai ce ai gaskiya abun ya mai ne sai nace dama ba da gaske kake in da gaske kake ka ce ka je wurin wani ya ce a abe da littafin sai dai gashi an kawo a cikin sifatul salati kai ka ce kana son ka ga littafin ne sai Allah ya sa ka samu wanda yake da shi sai ya ce baya kusa dawo lokaci kaza amma wai daga nesa kake to ai ba annabi Sulaiman bane ni da zan sa aljanni ya ruga da gudu ya dauko mini shi yanzu nan da nan a kawo shi yanzu ko to bai sake dawowa ba sai dai yana cewa ai ya zo guri na in nuna mishi wannan hadisin ni ma na kasa nuna mishi nan da nan sai wani ya ce anya ba dai albali ba ƙarya kake kai shi ma kuma dan adawa ne amma duk da haka ya ce a ƙarya kake kai in ban da littafin zan ce ban da shi ai ba aibu ba ne to amma ina da shi kuma littafin dama ba a taɓa buga shi ba bugu ɗaya suka yi mishi a Ummul Qura jami'a ta Ummul Qura a 1986 a lokacin ɗaliban da ke karatu suke master kawai ake rabawa don haka baka samun littafin a kasuwa sai Allah ya mallaka min shi dabara ta ce ba dabara ta bace to sai ka zo ka ce kana so ka gari amma saboda mutanen mu ba da gaske suke ba sannan saboda rashin ladabi yaushe ɗalibin ilimi zai bai ƙarya yadda aka yi da shi ba haka ya je ya faɗa ba to wajibi ne jama'a su san wannan ikhlasi shine babban abu game da ka'ida ta neman ilimi sannan abu na biyu ka kasance akan hanyar magabata wajen neman ilimi in ka tasamma neman ilimin ba wai kawai zuwa za ka yi ka shiga ka je ka koyi kowane ilimi ba ilimin da zai kai ka aljanna za ka nema shine me shine al-Imam Shafi'i yace kullul ulumi siwa al-Qur'ani mushtaghila illa al-hadisi wa illa al-fiqhi fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين امام الشافعي yace dukkan wani ilimi da ka gani aikin banza ne bata lokaci ne shirme ne yace illa alhadith sai dai in hadisi ne zaka koya wa illa alfiqh fi ad-din yace sai dai kuma koyan fiqh a cikin addini yace al-ilm ma kana fihi qala haddathana inda ilimi ne muji ana cewa haddathana 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 to alhamdulillah ana son a shiryar da mu kenan domin haddathana za ta tike ne akan har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai yace duk wani ilimi matakar ba qur'ani ba ba hadisi ba ba koyan fiqhun addini ba to waswasin shaytan ne to yanzu daga nan za mu gane ashe magabata in suka tayamma neman ilimi Qur'ani suke gabatarwa to anan zan yi amfani da wannan damar in ba mu shawarar da nake fatar kowa ya je ya dabbaka ta a kan shi da dan shi da matar shi da duk waɗanda nauyin su ke kanka tun daga ɗaliban ka har jama'a da kake jagoranci sanda Allah ya maka arziki da ɗa ka san cewa ba iyawarka bace ba dabararka bace ba iya jima'in ka bane duk abin da kake alfahari da shi yasa aka baka da wani ya fika kuma yana nan ba a bashi ba. Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wace irin soyayya ce bata iya nuna wa mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma daidai da bari bata taba yi ba. Da abin ya dame ta tana so ta haihu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai lifa ba, sai ta je ta dauko dan gidan yatta Asma'u sunan shi Abdullahi, sai ta rike shi sai ta ce ya manzon Allah ka rinka ce min uwar Abdullahi dan ni ma in rinka jin sanyi a rai. Shi yasa an kana karanta gashi nan al-hadith al-khamis an ummi Abdullahi Aisha radiyallahu anha, daga uwar Abdullahi Aisha Allah ya tsara mata yarda. Me yasa ake ce mata wai suka ce wai bari ta yi aka sa bari a wannan shirme ne bai tabbata ba? Gaskiya al'amari kenan dan yatta ne ta riko shi Abdullahi ibn Zubair. To ashe da Allah ya baka da wani tsari zaka bi wajen karantar da shi? Abu na farko da zaka fara koya danka, fara koya mishi karatun Al-Qur'ani. Abin da zai biyo baya shine Larabci. To karatun Qur'ani da zaka koya wa danka, yaro ne ya taso dan karami ya fara iya magana, ba wai cewa zaka yi a siyo Qur'ani a sa mishi ba, a'a, ai shi da Qur'ani da magana da Larabci duk ɗaya ne a wurin shi a lokacin, har waka duk abin da ka koya mai shi zai iya ɗauka da ka shi wa ruwan shi da littafi dan lokacin yake koyar magana. To a lokacin nan in ka saba mai da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, ba wani harafi a duniya da ba zai iya faɗi ba, dan shi dama bai iya magana ba. To duk maganar da ka dora mai a lokacin bakin shi zai ɗauka. Amma da a ce ya riga ya girma a Bahaushe Bahat, to kana zuwa an ka ce siratal ladhina an'amta alaihim, to tun daga wajen sadun din za a fara gaddama, domin Bahaushe bai da sadun, sai ce sirata tamul hannu da zai ce, ba zai iya cewa fa ba, ba zai iya cewa an'amta saboda Bahaushe bai da alif kafa. To balle a zurin sadun غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدي في ولا رالين ولا لالين كو يد يك دا ما يبي تو كaga ashe anan tunda aka ce ka kasance a bisa tafarkin magabata wajen koyon ilimi da koyar da shi, to koya wa danka karatun alqur'ani. Me yasa muka ce larabci ya biyo baya? Saboda larabci shi zai taimake shi wajen iya furta kalmomin alqur'anin daidai. Tun aka ce koyar da larabci ga yaro ba fa ana nufin haza kalbun haza, a'a, ba a kai nan ba. Ai shi larabcin yaro shine a fara daga alifun ba'un ta'un, shine larabcin shi. In ya iya huruful hijaiya din nan ya iya fitar da su, sai ka dawo sai ka fara rubuta mishi su da wasali, sannan kuma karantar da yaro sai ka saka raha, sai ka saka wasa da dan tsalle da kyauta, duka sai an yi wa yaro haka ake karantar da shi. Ba zuwa za dattijo ne zai natsu saboda shi ya san yana kan hanyar mutuwa, aljanna yake neman ya za a yi ermanu za a samu, amma yaro shi yana son yayi karatun ne akan muqabilin wani abu. Don haka ka ce mishi in ya haddace suratul fatiha za ka siyo mishi mota, to shikenan ka je ka tattali motar ka ta naira 50 ce ko ta naira 200 ta roba kana nan ka boye ta a kwali sabuwa cas tana kyalle yana haddace fatiha sai ka ce ka ga motar ka. To shi dama yaro baya yin abu kyauta, duk abin da zai sai zan akwai abin da ba a biya, to yanzu ka biya shi kudin hadda kenan, aikin hadda. To in ka ce kuma in ya haddace falaki da nasi zaka siyo mishi keke, ko in ya haddace izu kaza zaka siyo mai kaza, to ka tattali wannan abin, kuma duk abin da zaka yi mai alƙawari ya zan abin da zaka iya. To sai ya zan yaron ka zai tashi cikin sauki sai haddace alqur'ani. Shi yasa cikin salaf aka samu ƴaƴan shekara 8 shekara 9 sun haddace qur'ani. In aka je da shi makarantar yana kuka, amma kuma alaban mali shi zai ja baki. In malami ya kakare ni hadisi haka shu'uba yana zaune yana karantar da hadisi, an zo da wani yaro ya zo da zulumbuwar riga ya zo ya samu wuri ya zauna, sai aka kyalkyale da dariya, sai shu'uba yake ku daina mishi dariya, kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum, kuma da haka kuke. Dubi sahabi Ibn Abbas yace ina dan karami na zama malami, yace amma ba a sani ba. Wata rana sai ainihin Umar in ya tashi shiga za a je taron majalisa taron sahabbai sai ainihin ya je da ni ashe akwai